Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kawo mu domin mu ci gaba da hidima da muka saba. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirin na yau. Ina fata kowa na cikin koshin lafiya tare da yan uwa da abokan arziki da iyali duka. Yayin da za mu fara shirin, ina gayyatar ka ka matso kusa da akwatin rediyo domin ka samu wayannan albarku. Muna da fili don kiwon lafiya, muna da fili don sujada tare da Dattijo Bulus Ishaya. Pastor Audu yana tafiye da guzuri domin ka. Mai sauraro, a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da zuwa. ka taba ziyaran asibiti ko domin ganin wani ma'aikaci ne ko kuwa ziyaran mara lafiya? Menene ka kai kamar kyauta? Jama'a da yawa ba su son zuwa ziyaran asibiti wai domin ba su da kyautar da za su bayar. Suna ganin cewa asibiti wuri ne domin marasa lafiya kawai ne, ko kuwa kana son ganin likita yayin da an ji ɗan zazzabi. Amma ko ka taba tunanin cewa kana da wata kyauta wanda za ka iya bias a kuma sauya ta zama rai ga wani da ke asibiti? Wannan kyautar ba lemu ko ayaba ko kankana ba ne, ba kuwa kuɗi ba ne. Ko da shike duka waɗannan kyautai ne, amma akwai wata kyautar wadda rai ne ko kuwa mutuwa ga wani mara lafiya. Wani kyauta ne nike magana a kai? Mai sauraro za ka sani ba da dadewa ba. Ko da shike ni ba likita ba ne, amma na yi aiki da kuma hulda da likitoci da yawa a asibitoci daban-daban. Sau da yawa wasu rashin da akan yi asibiti kan zafe ni sosai, musamman mutuwar wanda za a iya kawas daga faruwa. Ban manta da kan kyautar da nike magana a kai ba, mai sauraro. Ina nan dawowa a kai. Kyautan nan mutane da yawa ba sa son badawa da yaddan kansu sai dai an roke su. Kamin ma su yadda bayan roko, sai sun ba da hujjoji daban-daban. Asibitanmu duka na bukatan wannan kyauta domin ana karancin shi sosai. Wannan kyautar shine jini. Jini na kawo bambanci tsakanin rai da mutuwa ga mutane da yawa. Ko ka taba bada kyautar jini da yaddan ranka ba wai don wani da ka sani na kwance yana bukata ba? Kowane mutum na iya bada kyautar jini bayan kowane wata uku ko hudu a shekara, babu kuwa wata damuwa har idan yawan jinin shi na nan daidai yadda ya kamata. Ko kai Krista ne ko Musulmi ne kai, ya kamata mu bada wannan kyauta domin mu ceci wani rai da ke bakin mutuwa a wani wuri. Abin tsoro ne da kuma tausayi idan ka ga yadda ana rasa rayuka domin karancin jini. Maimakon mu bada jini kyauta, wasu su mai da bada jini kasuwanci ne. Duk lokaci za ka gansu suna kusa da bakin asibiti domin su sayar da jininsu ga mara lafiya da ke bukatar jini. To saurare ni da kyau. Idan ka bada jini har an kuma biya ka, to babu albarka kamar wadda ya je asibiti da kansa ya ce na zo in bada kyautan jini domin na san akwai mutane da yawa da ke bukata. Ko kai Musulmi ne ko kuwa Krista, wannan babban kalubale ne a gare ka a yau domin mu yi tunani. Akwai mutane da yawa da ke mutuwa kowace wayewayen garin Allah domin rashin jini. Dole ne mu cika ma'ajin jini na asibitanmu domin ceton rayuka. Littafin Matta Sura 10 aya 8 ya ce mana, ku warkar da marasa lafiya, ku tada matattu, ku tsarkake kutare, ku fitar da aljannu, kyauta kuka karba sai ku bayas kyauta. Mai sauraro, mai zai hana ka bada wannan kyautar a yau? Garzaya zuwa asibitin da ke ƙauyenka a yau ka bada babbar kyauta mafi duka.
Yesu babban likita yana warkar da ciwo.
Mai sauraro, ina fatan an samu karuwa a shirin na kiwon lafiya. Sai ai kokari a ci gaba da sauraro shirye-shiryenmu, musamman fili na kiwon lafiya, domin an ce lafiya uwar jiki. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tutube mu ta rubuta mana sakon email zuwa ga adreshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. za a kuma iya tura mana da sako zuwa ga adreshin Facebook namu a awr/hausa awr/hausa. Mai sauraro, sai a kasance tare da mu yayin da za mu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Kadamo a Jingiri, jihar Plateau. Bayan nan, Dattijo Bulus Ishaya zai kawo mana sako a fili don sujada. bayan shi da Tijo Bulus Ishaya Pastor Audu zai biyo baya. Mai sauraro sai a kasance tare da mu.
Ka tare da gayyatarka cikin wannan kyakkyawan sa'a ta sujada. Za mu dubi karatu cikin Fitowa Sura 20 aya na 12. Fitowa Sura 20 aya na 14. Karatun tana cewa, ba za ka yi zina ba. Ba za ka yi zina ba. Kan magana tana cewa, mai ya raba dambe da fada? Mai ya raba dambe da fada? Za mu yi addu’a. Babban sarki Allahnmu wanda ke a sama, Allah mai jin kai, Allah mai kauna, Allah majiroko, Allah mai tausayi, a daidai wannan lokaci muna nuna godenmu zuwa gare ka domin aikin alheri. Baicin yawan kaunanka da alheranka da ba mu cikin masu rai domin yawan zunubanmu. Ubangiji mun gode maka. Ba wai don bar mu kawai cikin masu rai ba, zarafi ne ka ba mu don mu gane kuskuren mu gyara. Ka sa mun gane mun gyaru, kai kuma ka yi mana gafara. Mun roke ka bishi a cikin wannan hidima da za mu yi. Ka albarkaci masu gudanar da shiri, albarkaci masu ji. Bari dukan mu zamanto mun samu albarka domin darajar sunan Yesu shi ne mai cetonmu. Amin. Dan uwana abokina, karatu da muka yi, doka na 7, ba za ka yi zina ba. To lallai a nan za ka san wancan faɗi da maganar Allah ta faɗa, dana ka bar zuciyanka ta kiyaye dokokina, za su kara maka yawan shekaru na rai da salama, in ji fadin Sarki Solomon, wanda yanzu yau kan magana tana cewa bisa ga wannan karatu ba za ka yi zina ba, tana cewa mai raba dambe da fada. Kamar yanda mutum zai ce, a muna dambe ne, wai ba fada ba ne, muna fada ne ba dambe ba ne, an taba wani fada da ba a dambe? An taba wani dambe da ba za a ce fada ba? Tunda kana son ka kisa ne, ai ku fada ne. Tunda ku kana yi, kana kai duka ne, ai ku fada ne. To ku idan ka ce ba za a yi zina ba, to dan uwana za a gane ma'anan wannan kan magana in muka yi sosai cikin zurfi na magana. Yanda ku Markus ya ce mana, Markus Sura 10, aya na 10-12, ya ce masu, dukan wanda ya saki mata tasa, ya amuri wata, zine ki yi mata, kuma idan ita ta kuma saki miji tata, ta amuri wani, zina take yi. Wannan wuri komai gardaman karatu da na yi, don uwana ka karanta da kanka ka tabbatar da ayar Allah a gurin. Markus Sura 10 nan aya na 10-12. Wanda ya sake fadin irin wancan magana domin kai ma kai karatun ka fahimta da kyau, Luka Sura 16 aya na 18, Matta Sura 19 aya na 9. Wadannan littattafai, Luka Sura 16 aya na 18, Matta Sura 19 aya na 9, duka suna zance guda ɗaya ne. Wanda ya saki mata tasa, ya amuri wata, zina yake yi mata, kuma idan ita ta saki mijinta, ita ma zina take yi. To wannan wuri an ce ba za ka yi zina ba, menene ma zina karan kanta? Zina ita ce a kama mutum da wata wanda ba matarsa ba, ko kuma su ba aure suke ba, ba a ce mijin wanci ko kuma matar wani, idan ku an same su suna jima'i, ita ce zina. To wannan ita ce muka maida ita, ita ce zunubi. Ashe ba mu sani sakar matayenmu da muke yi muna amuro wadansu zina muke ba? Ashe ba mu sani sakar mazajenmu da muke yi muna amuran wadansu zina muke yi ba? Shi yasa na ce kan magana ta ce mai raba dambe da fada. Idan ku muna gani wadannan mazaje da ba usulin namun ba ne, ya yi daidai da wadancan da aka kama da matayen da ba nasu ba, da wadanda suka ɗauki wadanda ba aure suke yi ba, amma an kama suna jima'i, tafiyanmu daya. Dan wana, ka gane maganan zinan nan doka ne babba. Ashe ku in ka yarda da wancan fadi da maganar Allah ta ce, kowace nasi horarre ne mai amfani ne, ga furo ga sautawa. Idan ku kara da haka, yanzu yau zina ta zama damuwa. Ko ka yarda ko kada ka yarda, yau ka sani irin abin da ke tafiya a duniya. Da can mu lokacin da muke tashi, muna jin da wata isa, mun kwana can, mun kwana can, mun shiga can, mun bi kowane lungu. A lokacin muna ganin zina ba komai ba, domin da bai wuci yan kananan cututtuka dangin sanyi mai tsananin a ciki ita ce gonorrhea. To amma yau fa dan uwana, ta dalilin zina mutane suna tafiya, lahira salamu alaikum, in ji wancan muguwar cuta, wato kanjamau, sida, mai karya garkuwar jiki, dalilinta an ce ta wajen jima'i ainihin babban dalilinta kenan. Ko da shike ana samunta ta wadansu dalilai, amma babban tushen an ce ta wurin zina. Dan uwana, ka kare kanka daga dokar Allah, Ubangiji ma zai kare ka. Domin haka, idan haka ne maganar take, kai iyakacin kokarinka, ka kame kanka daga yin zina, ka kame kanka daga saya daga matanka guda ɗaya wanda ka amura, kar ka dinga sakar mata kana canza su kamar riga. Canjin su zai ja maka damuwa, zai ja maka wahala, zai ja maka muguwar masifa. Domin haka dan uwana, Ubangiji na kokarin koya maka cikin littafinsa mai sarki, ka gane wani abu, dokokin nan abun abu ne, kowane ɗaya daga cikinsu mai amfani ne. To in haka ne maganar take, ka daure daga auren da kake da shi, ka daure daga yin jima'i barkate. Neman mata barkate zai ci maka muguwar damuwa, wanda na riga na gaya maka. Ai, na ga yanda wani abokina ya kanjame, ya zama kamar asabarin magajiya. Ni dai ban san abin da zai faru ba gobe, amma idan kuna saya bisa ga gaskiya, wancan fadi da yi cikin misalan nan da yace ka bar zuciyanka ta kiyaye dokokina, dan uwana na gaya maka na ba da gaskiya, ba zan zama kamar shi ba. To amma abin tausayin anan shine, idan mutum har ya shiga cikin damuwa, baya sai da wajen Allah ya roke shi gafara, mutum sai kara shiga daji sosai. Wani ya taba ce mini, wai shi iyakacin kokarinsa da ya rayu a Ibadan, wai shi ya iyakacin kokarinsa da ya kamu da wannan cuta, yake to daga yau zai ga iya waɗanda suka mutu. Yace a duddire sai ya kwana da mata biyu shi daya akan gado daya. Kaji wani duniya da ake fama da shi. Mai wannan cutan bai yadda ya roki Allah ya roke shi gafara. A gafarta masa ko da shi zai mutu, amma bari mutuwa na wannan jiki na ruhaniya ya rayu. Sai yace shi yaransi sama da kasa sai ya ga iyakacin da za su mutu, ya koma garin su ya ci gaba da yin kisa. Wancan garin su ba san iya wadanda ya kashe ba. Dan uwana, idan ka samu kanka cikin damuwa har ka ketare dokar Allah, abun bukatan anan ita ce ka roki gafara, ka roki gafara, ka tuba daga zunubinka, sannan ka yadda ka koya wa'insu kar su bi irin wancan mugwar hanya. Allah ya sa mun gane. Ubangiji shirye mu, muna addu'a. Allah mun gode maka domin bisha da ka mana kuskure kai mana gafara. Bari wannan shine dalilin mun gane mun saya mu aika abin da zai kawo mana rai da lafiya cikin salama domin darajar sunan Yesu shine mai ceton mu. Amin.
Kowane mutum da yake cikin duniya akwai dama da Allah ya bashi domin yayi abubuwa da yawa daban-daban, kuma domin taimakawa kansa, domin albarkatan waɗanda suke kusa da shi. Sai dai a yau akwai furuci da ke fitowa daga bakin mutum wanda yake shine da na sani. Ko ka taba faɗan da na sani a rayuwarka? Duk wanda ka ji yake cewa da na sani, lalle wannan mutum ya rasa dama ne a cikin rayuwarsa da ya kamata da yayi wani abu amma sai ya kasa yi. Wannan kalami da na sani yakan zama abu ne wanda yake inda mutum zai iya maida hannun agogo baya da ya maida shi domin ya sake tsara rayuwarsa. Akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi amma sai mu kasa yin su. Irin su ne sukan kawo mana da na sani. Irin wannan da na sani yakan zama ne saboda mutum a baya ya kasance da tsoro a rayuwarsa, koko girman kai ya hana shi yin wani abu, ko kuma jinkiri, ko kasa mai da hankali akan abin da ya kamata yi, koko wasu abubuwan sun ɗauke tunaninsa. Shi yasa idan wannan dama ta wuce masa sai ka ji yana ayya da na sani. Da na sani abu ne mai tsada sosai. Idan ko abin da ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata ka yi shi, idan ba ka yi shi ba, to za ka tarar cewa akwai da na sani a cikin rayuwarka. Saboda haka yau ita ce ranar da ya kamata ka ɗauki mataki. Idan akwai tuntuɓar wani da za ka yi domin ku aikata wani abu nagari da zai taimaka maka a rayuwarka, ka yi shi a yau, yanzu ɗin nan. Idan ma ka ɓata wani rai ne za ka ba shi haƙuri, kar ka ɓata lokaci, mazata shi ka je, domin ba ka san abin da zai iya faruwa gobe ba. Idan kuma akwai nunin godiya da ya kamata ka yi wani, ka ambaci wani abu mai kyau na godiya da ya yi maka, lokacin shi ne, yanzu ɗin nan je ka yi. Idan akwai mataki da za ka ɗauka domin ƙara ilimi ko ko inganta wani abu da kake yi na rayuwarka, ko da ta wace harka ce, idan wannan abu mai kyau ne, ka ɗauki mataki a yau, yanzu ɗin nan. Kar ka ɓata lokaci har ka rasa wannan damar, domin yanzu shi ne yau ɗinka. Ka rabu da rayuwar da na sani. Iya abinda za mu iya kawo mai sauraro a shiri na yau kenan. Na ba da gaskiya ina kuma fatan da cewa mai sauraro ya samu ƙaruwa, ya samu ginuwa a ruhaniya da kuma jiki ta dalilin shirin yau. Sai a yi ƙoƙari a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za ka iya rubuta mana wasiƙa, ka tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za ka iya ka lalɓo mu a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har ga ƙarshen shirin. Ina kuma godiya zuwa ga Dattijo Bulus Ishaya da kuma Pastor Audu da sun tallafa a shirin na yau. ana kuma nuna godiya zuwa ga duka wanda sun tura mana da sakonni ko gaisuwa a Facebook, email ko kuwa ta waya. Ubangiji ya yi muku albarka. Hamadidi na da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemci ne ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba.